na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da binta Sulaiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 23 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Alhamis, kungiyar EU za ta kada ƙuri'a don amincewa da baiwa Ukraine matsayin ɗan takara a kokarinta na shiga kungiyar. Amurka na fada da karfinta na gwajin cutar kandabiri yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya kai 142. Hukumomi a Sin na kwashe ɗaruruwan dubban mutane yayin da ake fargabar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Konkwaso ya ce jam'iyyar su na maraba da waɗanda za su hada kai da su don babban zaben shekarar 2023. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu 'yan siyasa da yawa ke canza sheka. Bayan haka za ku ji hirar da Muryar Amurka ta yi da barista mai nasara Kogo Umar game da haƙoƙin 'yan ƙasa da kundin tsarin mulki ya tanada, musamman haƙoƙin mata a fannin siyasa ko wajen rabon makamai.
Idan muka la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 da yace da yawan dan adam ake yin demokradiya, to saboda kashi 53 bisa 100 na yawan ɗan Najeriya mata ne, duk da yake dai Allah ya rajefe su da rauni na rashin haɗin kai, inda mata na da haɗin kai sai da Jibril da ba za ta tsaya da ƙuri'a ɗaya ba lokacin da ta tsaya takara.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yana da ƙwarin gwiwa shugabannin EU za su kada ƙuri'a a yau Alhamis don amincewa da baiwa Ukraine matsayin 'yan takara a kokarinta na shiga kungiyar. Shugabannin Tarayyar Turai da suka halarta a Brussels sun kuma shirya tattaunawa kan tasirin da yakin Russia a Ukraine yayi akan samar da abinci a duniya, tallafin tattalin arzikin kasashen yankin, tallafin soja da gudanar da ayyukan jin kai a Ukraine. A makon da ya gabata ne, hukumar Tarayyar Turai ta ba da shawarar a ba Ukraine da makwabciyar ta Moldova, wacce karamar ƙasa ce, matsayin 'yan takara a yunkurin su na shiga kungiyar ta EU. Wannan matsayi na takarar shine matakin farko na shiga kungiyar mai membobi 27. Amurka na fara da karfinta na gwajin cutar kandabiri wato monkeypox ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a dakunan da ake gudanar da bincike na 'yan kasuwa guda biyar. Ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a ta faɗa a ranar Laraba cewa wannan mataki zai faɗaɗa ƙarfin gwaji a duk faɗin ƙasar, tare da sanya gwaji mafi dacewa da samar da sauƙi ga marasa lafiya da masu gudanar da ayyukan kiwon lafiya. Ana sa ran a farkon watan Yuli masu ayyukan kiwon lafiya za su fara gudanar da gwajin wannan cuta ta kandabiri a dakunan binciken su, kamar yadda hukumar ta faɗa. Ya zuwa ranar Talata da ta gabata, cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC a Amurka ta ce an samu mutum 142 da suka harbu da wannan cuta a Amurka tun bayan bullarta a tsakiyar watan Mayu. A ranar Alhamis dinnan ne ake fargaban samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar Sin, yayin da a karon farko ruwan sama mai ƙarfi ya haura gabar kogin Pearl River a cikin kusan karni guda. An kwashe dubban ɗaruruwan mutane daga yankunan da bala'in ya fi kimari a yankin, waɗanda suka haɗa da lardin Guangdong da ya kasance cibiyar masana'antu zuwa Shenzhen, babban birnin da ya fi shahara a fannin ƙere-ƙeren zamani a Sin. Ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar Sin a ranar Laraba ta ba da sanarwar aukuwar ambaliya mafi girma daga kogin na Pearl. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Konkwaso ya ce jam'iyyar su na maraba da waɗanda za su haɗa kai da su don babban zaben shekarar 2023. Konkwaso ya yi wannan bayanin ne a lokacin wata ganawa da wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar APC, ciki har da sanata Halliru Jika daga jihar Bauchi da suka sauya sheƙa zuwa NNPP. Wakiliyar Muryar Amurka Hawwa Umar ta aiko mana da wannan rahoton.
Tsohon gwamnan na Kano wanda shi ma ya bar jam'iyyar APC da PDP ya dawo NNPP ya ce barin wasu mutane ko jam'iyyu kalilan suna jan akalar demokradiyyar Najeriya sabanin muradin al'umma ya sa shi karfafa NNPP don zama zabi ga 'yan siyasa masu ra'ayin sauya lamura.
Jama'iyya ce wanda muke zabo mutane da suke da daraja kuma suke da aqida. Akwai mutane da yawa da aka yi wa laifi suna nan amma ba za su zo ba in sun zo mu ma za mu nuna musu cewar halinsu ne ya koro mu daga inda suke. Jama'iyya ce ta ceto al'umma musamman mutane mabukata, talakawa, marasa lafiya, tsofaffi, yara ƙanana, kuma dama aikin gwamnati shine ta kare azzalumai daga cutar talakawa. Wannan shi yasa muka fito da wannan tsari.
Duk da fanka so bai amsa tambayar tunanin da ake yi kan cewa NNPP tamkar kadangaren bakin tulu ce, ya ce suna maraba da duk wanda zai zo ayi kawance don zaben mai zuwa.
Muna neman mutane su zo ayi alliance da su, a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara, ko mutum daya, ko mutum kungiya, ko jama'iyya, duka mu abu da muke kuma a tafiye muke. Muna neman mutane amma mutane ya kasance waɗanda muke da fasalin irin aqida ɗaya ne.
Sanata Halliru Jika wanda tun farko ya mika wasika aka gabatar a gaban majalisar dattawa ta ficewarsa daga APC zuwa NNPP ya ce ya samu tiketin takarar gwamnan Bauchi kuma baya shakkar manyan jam'iyyun biyu.
Shugaban majalisar dattawa Dr. Ahmed Ibrahim Lawal ya karanta wannan wasika na wani cewa na bar jam'iyyar APC na koma NNPP saboda rashin adalci da aka yi mun. Duk cikin su ba wanda ke gabana. Da shi gwamnan da ke kai da shi dan takarar na APC ko a faranti aka kasa mu an san waye Halliru Jika ciki, saboda haka wallahi ba su gabana. Al'umman jihar Bauchi a gabana da yanda damuwa na shine yanda zan tafiyar da harkokin gudanar da shugabancin jihar Bauchi shine kawai a gabana.
Da yake sharhi ɗaya daga iyayen jam'iyyar injiniya Buba Galadima ya ce jam'iyyar tasu na samun karbuwa da masu son takara kuma har ma sun cike dukkan guraben takarar.
Jama'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Mu kanmu abin har ba mu tsoro yake domin jam'iyyar da take wata uku da rabi kacal kai wannan tashin goren zabi a kasan nan wanda a yanzu dukkan wata kujera da take kasan nan House of Assembly wajen kusan 8,000, House of Rep wajen 360, Senators wajen 109, gwamnoni 36 ko kuma 28 wanda za a yi zaben su a wannan karan da shugaban kasa, duk waɗannan guraben a kasan nan gabaki ɗaya kaf mun samu ƴan takara ingantattu. Wannan jam'iyya da kake gani yau watan ta uku da rabi ran da muka samu wata tara billahi lazi duk wayannan azzaluman sai mun hana su yawo a titin kasar nan.
Za a iya cewa zuwa yanzu ƴan takarar gwamna a kusan dukkan jam'iyyu na duba hagu da dama don sanin waɗanda za su yi tafiya da su, musamman ƴan majalisar jiha gabanin mika sunaye ga hukumar zaɓe a ranar 15 ga watan gobe. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hauwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, an mayar da ambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa wani gidan yari a babban birnin kasar a ranar Laraba. An mayar da shari'ar da ake yi wa suyi daga kotu zuwa wani sabon gini da aka yi a farfajiyar gidan yari da aka mayar da ita. Ana tuhumar suyi da laifuka akalla 20 tun bayan da sojoji suka kwace mulki daga hannunta a farkon shekarar 2021, amma ta musanta dukkan zargin da ake mata. Kasashen yammacin duniya sun yi kira da a sake ta, yayin da sojojin kasar suka ce ana yi mata shari'a ne bisa ka'idar da wata kotu mai zaman kanta ta shimfiɗa. Za a gurfanar da wasu jami'an lafiya 8 a gaban kotu kan zargin laifin sakaci da suka yi wanda ya sanadin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa Diego Maradona, yayin da ake masa magani bayan wata tiyata da aka yi masa. A ranar Laraba ne wani alkali ya ba da umarnin a gudanar da shari'ar kan zargin kisan kai da mutanen 8 din suka yi, waɗanda suka hada da likitan iyalin Maradona da ma'aikatan jinya, bisa hujjar cewa sun nuna sakaci kulawa da suke masa lamarin da ya yi sanadin mutuwarsa a watan Nuwamba 2020. Ya zuwa yanzu dai ba a saka ranar da za a fara shari'ar ba. Maradona ya mutu yana da shekaru 60 a lokacin da yake murmurewa daga wata tiyata da aka yi masa a kwakwalwa saboda matsalar daskarewar jini da yake fama da ita bayan shekaru da dama da ya kwashe yana fama da matsalar amfani da hodar iblis da shan barasa. An gano cewa ya mutu ne sakamakon matsalar bugun zuciya.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Kowane dan kasa a Najeriya na da damar tofa albarkacin baki a hidimar mulkin kasar da kuma damar ya zo a zabi shi ko kuma ya zaba. Haka kuma kundin tsarin mulkin Najeriya bai kyamaci kabila ko jinsi ba. A cewar mai sharhi a fannin shari'a da kuma demokradiyya barista mai nasara Kugo Umar a hirarsa da Hawwa Umar wakiliyar muryar Amurka ya kara da cewa nuna fifiko wajen rabon mukamai tsakanin maza da mata a Najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ake yi wa karan tsaya a kasar ga abin da ya fara cewa
idan muka dauki sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya inda ya magana manufofin harkokin kasashen wajenmu akwai biyayya ga duk wata yarjejeniya ko doka ko wata ka'ida wadda kasashen duniya wanda muke mambobi a kasa hannu musamman muka dauki sashe na 19 sakin sashe na 1 na 2 na 3 na 4 zuwa na 5 da na 6 kudurorin da aka yarjejeniya a tarin da aka yi a shekarun baya a kasar Sin a garin Beijing to wannan doka ce wadda take ta kamata ta hawo a doran gwamnatin Najeriya to sai kasance an samu rauni a Attorney General waɗanda suka rike wannan mukami na wannan lokacin har ya zuwa yanzu ba su yi tunani da sashe na 12 na dokar Najeriya ba wajibci ne duk waɗannan yarjejeniyoyi da kudurori da aka je aka warkicin Najeriya aka sa hannu to ba za su zama doka ba sai idan an kai su ga majalisar dokoki ta tarayya ta dattawa an samu bibisa ukun su sun sa hannu ta zama doka to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sanya mata suke dankwafi har yanzu kuma muka dauki tsarin mulkin Najeriya sashe na 14 sakin sashe na 1 da na 3 sashe na 15 sakin sashe na 1 na 2 na 3 sashe na 16 da sashe na 17 da sashe na 18 da sashe na 19 da sashe na 21 da sashe na 23 da sashe na 24 waɗannan sun yi tanaje sun yi haramci mai girma musamman ma sashe na 14 da na 15 da na 17 akan nuna bambanci a sabili da wannan namiji ne wannan mace ya kamata a ce hukumomin da abin suka shafa na Najeriya su yi girmamawa akan waɗannan tanaje tana tsarin mulki su kare mata su ba mata daraja su idan muka dauki sashe na 34 na tsarin mulki Najeriya inda ya magana yanci na rayuwa ran namiji ne da ran mace daidai ne da nau'i na cin hanci da rashawan aka ce an tauye ma mace mudu ko kuma haƙƙinta a matsayin ta na cikakke a ƙasa idan muka la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 da yake da yawan dan adam ake yin demokradiya to sama da kashi 53 bisa 100 ne yawan yan Najeriya mata ne duk da yake dai Allah ya rajefe su da rauni na rashin haɗin kai inda mata na da haɗin kai sai da Jibril da ba za ta tsaya da ƙura'a ɗaya ba lokacin da ta tsaya takara inda mata na da haɗin kai da sun amfani da yawan jama'a su da yawa zaka ga waɗanda ke fafutukan yancin mata ƴan boko ne suna kafa kungiyoyi ne domin su samu kuɗi da wasu abubuwan alfarma don su gina kansu ba don su gina jinshin mata din ba
mata za su iya kai korafi na cewa ba a ba su dama su rike wani mukami ba
za su iya kaiwa idan muka dauki sashe na 221 zuwa 228 na tsarin mulkin Najeriya ya yi jadawalin bayanin yanda ake tafiyar da harkokin siyasa to anan sai aka kawo tsari na jari hujja ko ma dai menene kake yi madogara shi ita ce kuɗi kuma aka zo aka tsawwala kuɗi ta yanda yake mata nawa ke da waɗannan kuɗin sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya ya bayanin manufofin tattalin arziki mafi yawan harkokin tattalin arziki dinnan harkoki ne waɗanda suke jinshin maza su ne kamar aka shirya domin su ne suke da ƙarfi su ne suke da komai musamman ma a arewacin Najeriya inda al'adu da wasu tsare-tsare waɗanda suke na biyayya da addinin mu ya sanya dole mace ta yi saduda ta tsaya a sahun baya dole ta tsaya a baya idan ana magana gwagwarmaya ta neman yanci in ba haka ba ma a al'adar mu sai a rika kallon ta kamar wata tsagira ko wata mara kunya da sauransu to dole ne a shudo da tsare-tsare ta yanda yake za a rika sauƙaƙa musu ana girmama su ana daraja su duk inda mace take neman mukami a rika ba ta waɗannan form din a cire waɗannan kuɗin a rika ba ta tsaya kyauta kamar yanda ma ake ta rugungunniya cewa ai dole a yi karɓa ko da arewa to me yasa ba za mu ce mace da namiji ba kuma me yasa ya baza mu ce a tabbata din majalisa dattije na tarayya wato guda uku nan ya zama daya daga cikin uku nan ya zama mace in aka zo a jefa qura'a idan qura'a ta fada a yankin ku cewa mace ne to labudda dole mace za ku fito a matsayin takara eh suna da yancin da za su iya zuwa kotu to amma ban tsammanin za su yi nasara ba saboda kunci goyoyin fafutukar yan adam duka da annan Najeriya mafi rinjayen sun maza ne ke shugabantar su sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya duka sun yi bayanin yanda ake tafiyar da harkokin shari'a magana ce ta kudi zaka iya ka dauki haya saratan lauyoyi waɗanda suke na gwada mu sarki ka dauke su ka biya su su ci su sha da ƙarshe ma ko da ma zargi ne akan ka za a iya watsi da shi a ce ai baka yi tabka wani laifi ba komai magana ce ta kudi to ba hanya ce aka biyo ba gaskiya ta taimaka ma mata wajen harkokin siyasa sai dai koyaushe ana fito da tsare-tsare ne wanda suke sun yi ma maza daidai ba tare da la'akari da zai yiwu mace ta iya wannan ko ba zai yiwu ta iya wannan ba
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa lamarin da ke sa gushewar hankali wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe kisa da sauransu shirin namu na yau ya leƙa muradi a ƙasar Niger inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye
Abdul Aziz Abdul Hadi daga Maradi Zamuriyar Niger gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka dauko ta tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taba rayuwar shi musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen kamar zai iya tahiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasan mu na yanzu wanda suke shaye-shaye in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa shi a cikin ungwani kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya dauka wani makami ya ji ma wani kuma idan kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani hadari canji wannan shaye-shayen da yake yi idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali idan ya tayi shaye-shayen lokacin da zai zo ya samu iyalin nasa in ji habbe ta daga cikin mayan nan ba wannan abin zai taba kamar mizanta zaman ta kyoshi tsakanin shi da ita wannan matar tashi kuko daga cikin ɗiyan nashi har su kai ma suna jin tsoron ya
sunana Rukayya Lawali Musa da farko ina jan hankalin ƴan uwana dalibai cewa dan Allah dan annabi taimaka ma rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyyantar da mu tun daga yarintarmu har zuwa yanzu lokacin da muke sun sha wahala mu tausaya ma rayuwar su ko ba saboda su ba ko da saboda kannanmu shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau banda ya maida mu baya ya maida ci gaban kasar mu baya ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu saboda mu yanzu yare ne matasa mun taso bamu san abin da goban mu za ta yi ba mu diba mu uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na goba masu tasowa ina ji hankali ga ƴan uwana mata musamman dalibai shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwar su dai na idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi
Ahmadu Ibrahim kana ce mun Ahmadu India gaskiya shaye-shaye komai yana iya haddasa yanzu idan aka kasance mutum yana sha mutum yana zama barau yana iya zama dan hoshi yana iya zama komai maka mutum yana iya inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum hatta inda zai zama ma yana zama mishi matsala saboda zai ga mutum kacin mutum kan bola kare in ji mutum dai inda dai bai kamata ba kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya yayi shi ba inda aka ce maka mutum na shaye-shaye sakuna ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali shaye-shaye sha yana kai mutum mahallaka saboda idan mutum ya sa kan shaye-shaye to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi
ma fi ba ko kuwar da tarbiya da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a ta wanga shaye-shaye na su fiya da kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba da wanga wanda muka haifa ba tarbiya ba ce ba da abinda za a bata kwalwa abinda za a bata rayuwa abinda za a bata ilimin ka to ba abin za a bane ka ce ka maida abincin ka ko abin shan ka su yaran ga da muke da diyan ga namu mu yau mun kare su ne yanzu muke sa gaba duk yanzu da ji dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau su yanzu suna ikon su da kyau ba su shaye-shaye ba to ku yara ku kuna shaye-shaye gobe an zuka muku suka gusa ko muka gusa ku me za ku yi an ce Niger kasa ce ta me su ilimi
addini, ta malamai, ta addinin musulunci, to amma ku kuna shashi abinda addini ya hana, abinda gwamnati ya hana, abinda doka kasa ta hana, ku kuna yi. To wai an kuka girma, an yanzu an ce Niger ta mai su ilimi ce, ta mai su adalci, shi adali fa mai hankali ne. To ku ko abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali. To kenan so kuke kasar Niger ta zama kasar marasa hankali ko ko menene kuke so? Tambaye da nake muku yanan diyana yara ba ku son wani ji dadin ikon ku, to ku sake tarbiya. Wannan shayi-shayi ina roƙo dan Allah diyana jikokina a rage a bar shi ba ya da kyau. To mu kuwayen ku mun ƙara jiddada mun hida muku albarka. Muna son gobe ku rike kasa ga cikin daraja.
Ni ne Suhaibu Sani jikan liman. To lamarin shayi-shayi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saboda yanzu ki an shiga wani hali za ka ga yaran matasa kimanin shekara 14 15 16 sun sa kansu hali na shayi-shayi ga sanan muna gani cikin gari daban-daban wannan lamari sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya sauke. Cikin kasuwa muna nan sai ga yaro makaranta ma wannan bai wuce a dauke shi a kai shi makaranta ba amma sai ka ganshi da abubuwa na shayi-shayi ya wani kwance ma bai ci komai ba kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shayi-shayen nan cikin gari ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani. Abin da ke kara kawo wannan shayi-shaye ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurbaci daga uwayen daya kenan abin da ya kamata danka ka san inda yake shiga ka san inda yake fita ka san su wane ne abokanan shi su wane ne abokanan shi amma ka bar da ya shiga gari ya tafi aikin gaban shi ba yanan ba ya can wurin baka san inda yasa ya shiga ba ya fito baka san menene yake yi ba to dole danka kowane irin hali ne yana aicin takkan shi a ciki babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara 15 har zuwa shekara 40 da an ce ka fara lamari na shaye-shaye to ka riga ka shewa rayuwarka cikin garari cikin tashin hankali kaga na harko ba ka ibada babu addini ga mashayi ba ka kasuwanci balle ka taimaki wani kai ba ka aikin gona kai ba ka wani aiki wanda ya shahidi wanda zaka unhwane wani balle ka unhwane kanka kenan kaga rayuwa ta fada garari an samu matsala har sai ka gama ya taba lahiyar mutum wasu ma muna nan daidai ku muna gani hauka cewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke kira gare mu uwayen daya aiki ya rage wurin ku uwayen daya kamata yi ku kula da dayan ku ina suke shiga ina suke fita menene su wane ne abokanan su in kuka yi wannan kuka rike sauran kula kuma ya rage hannun hukuma ita ke da sauran kula
to madalla wakilin namu a kasar Niger ya kuma zanta da wani matashi dake shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara 11
sunana Abdulkadir sunan babana Sabiu sunan kakana Alhaji Dodo ni mutanen maradi ne fade ne nayi ma wata yarinya yarin ma ba babba bace karama ce abun kunya kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta labe ta gama tallata ta zo ta zamuni ina cikin cinguja ina duguja ina barawa ga aliyu ina ci ina waiwaya na gaba kuwa kawai sai na kama mata zani na taushi ga yara ma karama gaskiya ba ta wuce shekara 11 warin kauna ta ta gida warin su guda irin wannan yaran ne ɗan kanana wanda ake akuwa talla
kamar yanzu ta su kai
na yi kas
wata nawa ko shekara
wata 6
yanzu shekarun ka nawa
gaskiya 21 tun dimil ɗin aka yi
daman kana shan wasu abubuwa haka
eh ina sha kayan in san menene duniya na sha wuyi ta bata min da hankali
ya ake shi haka sha wuyi
kwaramini a cikin ke mutun ya je kamar ya koma shi kadai ya zauna waya mutun ya ji ma iskanci shi don iskanci yana aya mutun yana azagin oyya mutun yana azagin ubana cikin shashai ko shi wannan ya sa a ce ma dalilin shi ma amma bar wani aikata aikin banza sai juje na gidan rimji ya turo ni yace a zo nan ga likita a mana magani tunda ya ga wanda lahaya kasu na ma bai kare ba amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara aka kawo ni likita yace a rike ni nan sai na samu lahaya lokacin da na zo din muwa nake ta yi ta hira in wangana kusana in dauko mai hira bai iya magana sai dai saurare ni bai san kan hira ba kuma jiki na ba ƙarfi amma yanzu mallam Sa'ada ya bani wani magani ina sha ina jin ƙarfin jiki na yanzu
san ka sha
ni ne ce nake sha sai kraven zuwa lokacin balaga ta ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji diba cakwai ba kuma hankali na ya gushe amma ni na yi lakwai
daga wata kalas ta wani
katayin
kabari
tan wallahi har asara na jawo mu babana tunda na waro na yi kwalin ina shaye-shaye na jawo mu babana asara yana da pompo ya sai da pompon da yin yi kwal ban yi lakwal ba in aka sake ni na koma gida na ga abokai na shaye-shaye gaskiya ba ni abiyas don da yi ni in dai mai jina ne fadi ne nayi mutane suna cewa abun bai yaba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari bali ma na karama yarinya bai da kyau ma kare ganin ta
wanda kake cewa waran wannan kafin aka mata haka nan kana jin dadi
wallahi ba na jin dadi sai na shi na nemi mutane ana ci mai wa gaskiya kuwa ne ni ma kawai an dai gyara mun ne na san da haka kashi na ana
Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin Maradi dake kula da wannan sashi yayi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa.
Kan ga Abdulkadir da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taba rike shi da shaye-shaye to shi na da shekara 12 yake cikin wannan matsala. Yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya kai daidai kuma sai ya bace mana bamu kara gani ne bamu bar magani. Bamu saki gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace ya abun har ya kashe kaso. Yayi wannan yaɗe ya dawo mana cikin complications ma da ake ba har ce tun da dumin wane daga gane da su da tana banza kuma bai san abin da suke ba babu barci lokacin da ya zaka an karike shi lalle ya zamna abu ya sai da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda zai kula shine sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye da ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya a lisawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara 12 yake shaye-shaye kenan uwayen suna za tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani mugun gamuwa da an ka gani an ka zaka an ka rike shi ya samu sauki shikenan an kai waci da abin nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye-shaye wiwi dine ya tashan da karawun dine ya ta shaye-shaye ne na abin nan na wiwi har ya likice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada
to da aka bindo shi Allah kuka ka lura da lafiyar shi da kuma dawo shi cikin hali
to alhamdulillah mallam masu magani bai ya kariya in an tsaya an bi shi lalle wayan shaye-shaye sai an rike su ri guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranan maganin marece ya sha sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abunda ta kamata da abunda tunda sun koma kamar yara kokolon gole sai an saka renunta a hada musu abunda ta kamata da abunda bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wanda yake abun nan shi kan kashi
ya yi daukacewa game da shaye-shaye na matasa
lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani ne ba jiyo ba ko kwaya shaye-shaye ku sa suwa ko wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani disolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan yaɗin ana iya aikata kashin kai ana iya a toye gida ko a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danji za a ci danji kibli komi suna iya su aikata kenan yaɗe wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama su.
Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke Maradi a ƙasar Niger. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hawwa Umar to yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Yace hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu ƴan ta'adda suka yi. Babban tashin hankali ne. Ya Allah ka kare shiga tsakanin nagari da mugu amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasim Kiringin na Arewa jihar Damagaram a jamhuriyar Niger tare da Ibrahim Yakubu Kiringin da Abari Abdullahi Kiringin da magajin soja Kiringin suka ce hakika yunkurin horas da komandojin sojojin Najeriya da rundunar sojan Amurka ta yi abin ayaba ne muna addu'ar Allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron Najeriya baki daya. Sakonmu na gaba ya fito daga Ala Alhaji Haruna jihar Jigawa Najeriya. Yace ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Niger da Najeriya da kamar da Chadi cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashen mu baki daya domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci. Amin.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice.
To a takaice dai a yau Alhamis kungiyar EU za ta kada kuri'a don amincewa da baiwa Ukraine matsayin ƴan takara a kokarin ta na shiga kungiyar. Amurka na fada da karfinta na gwajin cutar kendabiri yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya kai 142. Hukumomi a Sin na kwashi ɗaruruwan dubban mutane yayin da ake fargabar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar.
To masu sauraro a nan zamu da sa'aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shira. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.